بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da wannan yammaci na ranar Alhamis. Mun shiga daren Juma'a kenan, daren 15 ga watan Shawwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 2 ga watan Afrilu 2026. Mun haɗu a wannan masallaci na Central Market nan birnin Kaduna, wanda ake kira da suna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Masjid, ko sahaba Masjid Sahaba, wuce kasuwar Sheikh Abubakar Gumi, ko Masjid Sahaba da ke nan kasuwar Sheikh Abubakar Gumi a nan birnin Kaduna. A bisa alƙawari da muka yi cewa za mu kawo ziyara ta yankwantaka, kuma za mu yi magana a kan maudu'i mai taken alamomin tashin alkiyama a yau. Wannan maudu'i ne mai faɗi ƙwarai da gaske, wanda magana a kan shi ba magana ce da in dai za a saki zare a yi ta yin ta, wataƙila sai a yi kwanaki ana yin ta. Saboda idan muka kalli yadda Alƙur'ani ya ba al'amarin alkiyama muhimmanci, za mu ga cewa malamai suna tantance cewa kusan ɗaya bisa ukun Alƙur'ani gaba ɗayan shi labari ne akan lahira. Akwai abubuwa guda uku waɗanda annabawa gaba ɗaya suka haɗu a kan yin tankiya game da su: game da tauhidin Allah Maɗaukakin Sarki, game da tabbatar da annabta, to na ukunsu kuma shine game da bayar da labarin alkiyama da kiran mutane zuwa ga su shirya mata sun imani da ita, da bayani akan wasu mashahid da mawaƙi na abubuwan da za su faru a ranar alkiyama. A cikin haka ne kuma Allah Maɗaukakin Sarki cikin hikimarsa da tsarinsa sai ya bayyana wasu alamomi, haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bayyana wasu alamomi da suka shafi tashin alkiyama. Abu na farko da ya kamata mu fara magana a nan shine me ake nufi da alamun tashin alkiyama. Ana yawan faɗan alamatus sa'a ko ashratus sa'a ko zance makamancin wannan, me ake nufi da shi? Malamai suka ce hiya dala'ilu wal amaratu allati tasbiqu wuqu'a yawmil qiyamati wallati akhbara biha an-nabi sallallahu alaihi wasallama li yakuna an-nasu ala isti'dadin. Sune wasu alamomi da wasu abubuwa waɗanda za su bayyana a wannan rayuwa tamu kafin lokacin tashin alkiyama, wanda za su ba mutane dama su faɗaka, su dawo cikin hayyacinsu, su yi shirin gamuwa da Allah Maɗaukakin Sarki. Waɗannan alamomi ana raba su zuwa gida biyu: akwai alamatus sa'a as-sughra, ƙanƙanan alamun tashin alkiyama, wanda sun fara bayyana tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye, kamar yadda Allah yake cewa iktarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Sannan ita kanta rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ce daga cikin alamun tashin alkiyama waɗanda suke ƙanana. Akwai kuma alamun tashin alkiyama manya, wanda ake ce ma alamatu sa'a al-kubra. Malamai suna lissafa a tsakanin 7 ko kuma 9, waɗanda da zaran an gansu to alkiyama tana nan bayan su kai tsaye. Su ne irin su bayyanan mahadi da annabi Isa da sauransu. Waɗannan ba za mu yi magana a kansu ba, domin an yi ƙaidi an ce alamun tashin alkiyama a yau, waɗannan kuma duk ba su bayyana ba. abu na biyu kamar da na fara ambata lalle alqur'ani mai girma yayi batu da yawa akan tashin alkiyama hakanan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi batu da yawa akan tashin alkiyama saboda tabbatar da aqidar musulunci game da iman tashin alkiyama wanda bai iman da alkiyama ba addininsa bai cika ba imaninsa bai yi ba yana da cikin sharuɗan imani shine imani da tashin alkiyama saboda haka aka yi wata magana a cikin ta akan ta dan kuma a hada alaka tsakanin duniya da lahira kada ya zama mutane duniya kawai suka damu da ita ba ruwansu da lahira ta zama cikin addahariyun masu cewa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kar mutum ya zama cikin wanda basu kula da lahira ba basu shirya mata ba alharin ita ce matabbata kamar da Allah yake cewa kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah saboda haka aka yawaita yin magana da an tafi bini-bini sai magana akan tashin alkiyama da abubuwan da su faru dan kuma a kwadatar da mutane akan lallai su yi kyakkyawan shiri ta hanyar ayyuka nagari da tuba zuwa ga Allah da kuma rashin karkatuwa zuwa ga duniya Allah madaukakin sarki yana cewa al-misali yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a Allah ya ce kul innama ilmuha inda Allah وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا اشكم هذا الله يكي suna tambayarka an sa'at gaban tashin alkiyama kace musu ilmuha inda Allah ilmin ta yana wajen Allah wama yudrika la'al sa'ata takunu qariba amma me yace na sheka kayu tashin alkiyama yana nan anan kusa haka Allah yake Allahul ladzi انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستعجل بالذي الذين لا يؤمنون بالله ذو قرشن ايه في سوره الشورى الله يتي شي يا سوكر ده القران يا سوكر ده ماوني ويا سنه الشيكا cewa tashin alkiyama ba nan kusa bane الله يتي وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب cikin nahal al'amarin alkiyama kusancin shi bai fi kaman iskawar ido ba ko kuma ma ya ma fi wannan sauri mutane ne suke ganin shi da a nesa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba a wurin Allah kurkusa ne da haka Allah yake yawan faɗa wannan maganganu irin haka iktarabat as-sa'at wa shaqqa al-qamar iktaraba lin-nas hisabuhum da ira'iran اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى اما يشركون سنانن da yawa wannan a cikin alqur'ani ba za su turgu anan ba kafirai na dukkanin zamanna da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma har yanzu suna da musu mai yawa akan tashin alkiyama dan haka Allah yakan yawan tuhumar su amma ya tasaluna anin naba'il azim akan me suke tambaya suna tambaya suna cewa wai aiza mitna wa kunna turaba zalika rad'un ba'id Allah yake kad alimna ma tanqusul abdu minhu suna cewa idan muka mutu muka zama kasa yanzu sai a tashe mu wannan abin yana da wahala Allah yake mun san duk abin da kasa ke ci daga jikin su da haka zamu tashe su ba ma kafirai ba hatta musulmai sukan samu kansu a wani lokaci a cikin tunanin anya abin zai yi kuwa hatta annabawa da annabin Allah Ibrahim alaihi salam sai da yace rabbi arini kaifa tuhi al-mauta Allah yake awalam tu'min ko dai baka imani bane yace ana yi imani amma dai ina so in ƙara natsuwa ne haka wancan da Allah ya babu labari da ake cewa Uzairu aw kan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wa qala anna yuhillu hadhi ba'da mut sai wuce wani gari ya ga an yi girgizar kasa garin ya lalace yana mamaki ya zai Allah ya tada wannan garin Allah ya gwada mishi akan shi a kan shi da abincinsa da jakinsa da kamar da aka sani su saboda haka abu ne wanda yake mai nauyi a cikin duniya da cikin ma sama faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bakta saboda haka Allah yake yi waɗannan maganganu kala kala a wurare daban-daban fal yanzuruna illa sa'a an ta'tiyahum bakta Allah yake faqad jaa asharatuha fa anna lahum idan ja'atun dhikrahu wannan ire-iren ayyuka masu albarka suna nan da yawa da yawa da yawa wanda suke nuna girman sha'anin tashin alkiyama da kuma cewa lalle al'amari ne da Qur'ani ya bada muhimmanci akan ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita alakanta imanin mutane da tashin alkiyama, yakan yawaita cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dayfahu falyaf'al kaza falyaf'al kaza. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan amfani da wadannan abubuwa guda biyu a matsayin wato tunawa mutane muhimmancin su imani da Allah da imani da ran tashin alkiyama. Ina fata muna ganewa. Abu na gaba da nake so mu kalla saboda muhimmancin wannan sha'ani na alkiyama, za mu ga cewa Allah ya kiraye ta da sunaye daban-daban masu ban tsoro da firgici waɗanda ya kamata a yi tadabburi game da su. Allah ya kira ta da sunanta na yanka shine yawmul qiyama, lahu kusin yawmul qiyama. Misali Allah ya kira ta da as-sa'a, yas'aluka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha, ya kira ta da al-qari'a, al-qari'atu mal-qari'a wato mai kwankwasa, ya kira ta da suna az-zalzala idza zilzilat al-ardu zilzala, ya kira ta da yawmul khulud, ya kira ta da al-haqqa, abu na gaskiya al-haqqatu mal-haqqa, ya kira ta da al-azifa, azifatul azifa laysa laha min dunillahi kashifa, ya kira ta da yawmul hasara ranan nadama ranan kamunga, ya kira ta da suna al-ghashiya mai yayi bala'i mai fitar da mai yayi komai wanda ke tonan sirri, ya kira ta da yawmul fasl ranan yin dalla dalla da komai, ya kira ta da yawmul da al-waqi'a idza waqa'atil waqi'a mai aukuwa, ya kira ta da yawmul jam'i dalika yawmul jam'i, ya kira ta da yawmul taghabun ranan kamunga ranan nadama. So malamai suka ce wannan yawan sunayen ba yana nuna girman sha'anin ta ne, abu mai wanda yake da muhimmanci shine yake da sunaye daban-daban. Wasu malamai sun yi kokarin su lalibi menene hikimomin da suka sa aka yawaita magana akan alamun tashin alkiyama, suka zo a cikin alqur'ani, suka zo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka zo a cikin wasu asar na maganganun sahabbai waɗanda suna yi ɗaukan hukuncin mawquf lafzan amma marfu'an hukuman. Me yasa wannan abin ya yi yawa? Daga cikin abin da aka ladabo shi ne wannan yana daga cikin rahama Allah ga bayinsa. Allah madaukakin sarki bai bar mu wato a sake babu bayani ba, a ce sha'ani mai girma irin lahira amma mutum bai san za ta faru da shi ba. Cikin rahama Allah sai Allah ya sanashe mu, ya mana bayani, kuma ya kawo mana alamomin don kada a yi mana afke ba tare da mun shirya ba, wanda wannan zai ba mu dama mu yi al-isti'dad kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a cikin Fathul Bari cewa sanin alamun tashin alkiyama da ganin suna bayyana zai sa mutum ya jawo kansa linzami ya shiga taitayinsa ya fara shirin gamuwa da Allah madaukakin sarki. Yana cikin sunnar Allah madaukakin sarki duk wani abu wanda yake muhimmi to Allah bai afko da shi haka nan kawai, sai ya turo mishi bushara zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabtarsa na daga cikin manyan abin da ya faru a duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba sai da aka aiko da irhasat, wasu abubuwa da suke nuna cewa lokacin shi ya kusa. Malamai cikin ahlul kitabi sun ga waɗannan alamomin, kamar abin da ya faru a Makka na zuwan giwaye, kamar abin da ya faru a Makka na ainihin wato wani haske da aka gani daren da aka haife shi da ire-irensu. Haka nan haihuwa da mutuwa da mutane ciki babban al'amari ne a rayuwa, da aka mace ba ta haihuwa kawai haka ba tare da shiri ba, sai ta yi ɓatan wata, sai ta yi morning sickness, sai ta yi ciki ya girma har watanni, sannan ta fara naƙuda kafin ta haihu. Za ka idan mutum zai mutu baya mutuwa haka nan kawai sai an nuna mashi alama. Wa ja'akumun naziru, malamai suka ce farfara shine alamar mutum to yanzu ya fara shirye-shiryen tafiya lahira. Mutum bai faduwa ya mutu haka kawai, sai dai a matsayin ita kanta wannan mutuwar za mu zo mu ta cikin alamun tashin alkiyama ne, mutuwar kuja'a da mutane suke. Amma mutuwa ta al'ada ita ce wadda mutum zai rashin lafiya ya shirya ya yi wasiya ya yi sallama da ƴan uwan shi da danginsa har kuma lokaci ya yi sai ya rasu. Da shi da su duka sun zama mentally prepared, kwakwalensu sun shirya ma cewa wane fa rayuwar shi ta kusa kawowa ƙarshe. Ya mutum ya jinya a kaga da shi da ƴaƴan shi da dangin shi da masoyansa duka za a tsaran to yanzu dai wane ana jiran lokaci ne. To da ka san da Allah zai ɗauki rayuwarsa zai zama zukatanmu sun shirya ma an san wannan jarabawa. Amma idan mutum ya fita lafiya lau yanzu nan aka dawo da gawarsa ko aka ce ga yatan yi hatsari ko wani abu, za ka ga akwai sadma, akwai shock a wurin iyalansa. To haka duk abubuwa suke faruwa, Allah yana nuna mutane alama. Ruwan sama zai sauka sai an yi iska, an yi hadari. Wannan ne rajulu laysa min ba'di ma qaratu wa yanshuru rahmata, a wata ira'a wa yunashshuru rahmatan, wato shi ne iska da guguwa da hadari da sauransu. To duk wani abu muhimmi Allah cikin sunnarsa zai bari ya fara haka nan kawai babu mawa'idi, ba san za a yi ba. Yanzu ko irin al'ada da mutane suka fi da sabuwa da an zo neman aure ko a ce a ɗaura aure, wata sai ta suma an gaya mata an je cikin gida an ce a ɗaura miki aure sai ta yi aljanu. Amma idan ta sani yau wata shida cewa za a ɗaura mata aure, an sa rana, an kawo kaya, an zo an yi tattauna, an yi ittifaki ne da me za a yi, ta shirya wannan sabon rayuwa. Kai ma da ka aika ne maka aure da an je aka raka ce to wani fa an ɗaura aure, ta kai cikinka ya yi sanyi kuma. Saboda ba wannan ka shirya ba bai na za ka sa ta me za ka yi. Ko mun gane al'adar ɗan adam game da wato abu wanda yake muhimmi a wurinsa yana so ya zama ya shirya mushi. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya kawo mana waɗannan alamomi don ya zama muna cikin shiri. Kuma don ya zama wato jarabawa gare mu wajen imani da gaibu, abinda aka faɗa aka ce zai faru ko mu ganshi ya faru sai imaninmu ya tabbata. Kamar yadda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gaya masa sahabbai cewa za a taru a yi mana kwaf ɗaya amma Allah zai ba mu nasara. Shi ne Allah ya ba mu labari walam ma ra'al min al-ahzaba qalu هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم الا ايمانا وتصديقا. هو da aka taru aka rika su lokacin azab sai abun ya tsara musu imani suka ce abinda aka gaya mana ne da ba ai Allah da ma ya gaya mana wannan shi alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana. Haka lokacin da ya je Badar yana nuna musu cewa nan inda wani zai faɗi kenan, nan inda wani za a kashe shi kenan, nan inda za a kashe shi. A cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna guda 70 nan babu wanda ya tsallaka inda aka nuna. Sai suka ƙara imani da cewa lallai wannan manzo da gaske ne Allah da ya aiko shi. Saboda haka alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sai mu zo yanzu a wannan rayuwa sai mu gansu kamar yankan wuka, kamar yadda aka wasafa su mu gansu keke da keke, sai ya ƙara mana imani da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan galibin alamun tashin alkiyama za ka ga cewa matsaloli ne da rigingimu da fitintunu. Idan muka san da zuwansu to zai rage mana tension. Dama mun san cewa za a yi wannan rigima, za a yi wannan fitina. Nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake za a yi fitintunu waɗanda idan munini ya ga fitina sai ya cire rai ma da rayuwa, sai ya ce wannan fitina ba zan tsira ba. Nabi ya ce sai kuma ta tsallake ta kyale shi, sai wata ta zo sai ya dinga cewa hazihi hazi, wannan dai kan ba ta kyale ni ba. So mumini zai dinga ganin fitintunin nan amma yana sa ran cewa Allah ya so zai tsallake su. To mu ɗauki wannan duka a cikin a matsayin muqaddima. Ko idan muka ce alamun tashin alkiyama a wannan zamanin, na ji daɗi da aka yi ƙaidi aka ce a wannan zamanin, in Allah ya so ba za mu wuce zamanin nan ba. Ni ne muka yi awa ɗaya, insha Allah mun samu abin da mu samu. Kun ga da aka kawo ta fiƙin na yi ta tunanin ta yi ranar ƙullo mai saboda suna da yawa. kuma ta ina zaka kama su, sai ne wata dabara cewa to bari na zabo wasu sassan rayuwar mu, kowanne mu nemi guda biyar alamun tashin alkiyama a wannan zamanin wanda suke da alaka da addinin mu, sai mu lalubi guda biyar a ciki. Alamun tashin alkiyama a wannan rayuwa wanda suke da alaka da ilimi, alamun tashin alkiyama a wannan rayuwa wanda suke da alaka da tattalin arziki, alamun tashin alkiyama wanda suke da alaka da rayuwa yau da kullum kudi kenan ko, sai kuma alamun tashin alkiyama wanda suke da alaka da shugabanci da siyasa, ko ne muka samu guda biyar mun samu guda 25 ai sai isa ko, sai su zama samfuri ba zai yi aika kawo su haka kawai babu wani tsari ba. To mu dauki na farko alamun tashin alkiyama da suka shafi addini, wannan addini da muke na musulunci akwai abubuwa da dama da suka bayyana a cikinsa a yadda muke rayuwa a yau, wanda suna cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a matsayin alamun tashin alkiyama. Ina fatan ba wani abu da zan faɗa nan wanda ba ta bujewa, duk an san su, wataƙila ne kawai mun manta ko kuma mun saba da su ta yadda muna ganin ma kamar ba komai ba ne su. A nan misali mu ɗauki yaɗuwar bidiyoyi, dukkaninmu muna matsayin shaidu a kan cewa a wannan zamanin da muke rayuwa bidiyoyi a cikin addini sun yi yawa har sun galabaici sunnoni, har an wayi gari kamar yadda Ibn Masud yake cewa a ƙarshen duniya za a yi wani zamani wanda bidiyoyi za su sha makanta sunnoni, ta yadda idan mutum ya zo ya faɗi sunna sai a ce ya kawo bid'a, idan ya zo yana yin bid'a sai a ce ma sunna ce. A wannan haka muke rayuwa yanzu, saboda intisharul bid'a wal muhdathat yana daga cikin alamun tashin alkiyama a cikin addini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunqadu ural islam urwatan urwatan, za a yi zamanin da mutane za su dinga daddatsa igiyoyin musulunci igiya bayan igiya har sai an wayi gari ba a ma san menene musulunci tatacce ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na farkon abin da za su fara datsewa shine hukunci da zafin Allah, na ƙarshe kuma shine sallah. Za a yi zamanin da sallah ma sai wanda ya gara ma kawai zai, kamar yadda muke gani yanzu, in baka yi sallah ba yanzu ba wanda zai ce maka dole sai kai, ko a hukunta ka ko a ce kai ridda, babu wanda zai damu da kai, kai ne kawai a matsayin kai ridda da Allah za ka tashi kai sallah don ka tsira. Allah ya tsare mu. Na biyu, samuwar masu ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan yan ƙalaƙatu su ma alamar tashin alkiyama ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi a kansu a inda yake cewa yushakur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi, ana nan za a yi wani zamani za a samu mutum yana zaune akan karagarsa akan kujerarsa ta yan gayu ya baza riga, sai a zo a gaya mai hadisi cikin hadisaina, sai ce mu ba ruwan mu da hadisi. Za ka irin wannan shine yadda ka sa Annabi ya ba mu hoto mai kala na abin da suke, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafa haka ba ka gamsu. Hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Abi Dawuda. Sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna baina yadayhi sa'ati dajjaluna kadzabuna, can kusa da alkiyama za a yi wasu manya-manyan makaryata dujalawa, su ne masu karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, masu da'awar wanda taka da annabta da ire-iren su. Na uku daga cikin alamun tashin alkiyama cikin addini akwai yawaitan masallatai, masallatai fi yawa fiye da buƙatun mutane, kowane gida da masallacin su, kowane layi da masallaci, ko kuma a layi ɗaya inda ake buƙatar masallaci ɗaya sai ka ga guda shida, bayan ginannu kuma wancan majalisa su yi nasu, wani shagon teloli su ma su yi nasu, kusa da wani mai fiye da rake su ma sun yi nasu, gidan kallon ƙwallo su ma da nasu, duka masallatai ne. Wannan yawaitan masallatai da muke gani to in dai sun wuce buƙatu to alama ce cikin alamun tashin alkiyama. Sannan wa zakhara fataha, da yi masallaci kwalliya fiye da buƙata. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid, alkiyama ba ta tsaya ba har sai mutane sun dinga alfahari da masallatai, ke masallacin mu yafi naku kyau, masallatan kungiyar mu sun fi na kungiyar ku yawa, namu yafi naku tsada, irin fitilun da muka saka sun fi naku, solar mu ta fi taku ƙarfi, mun fi ku yawan mutane masu kuɗi, duka yana cikin attabaqi bil masajid. Allah ya kyauta. wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Nasa'i. Abu na hudu shine gurbatul Islam. Musulunci ma zai waye gari ya zama wani abu ba ko wani abu da ba a saba da shi ba. Da zara an faɗa wani abu musulunci ta ta maki a ce da gaske ma dama akwai kaza a cikin karatu. Wala ma ka addini yake ya zama bako kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Musulunci ya fara matsayin bakon addini wato tsillin tsillin can da can kuma zai waye gari ya koma haka kamar yadda ya fara. Sai daga yau musulmi amma ba su san me addini ba. Idan wani a cikin su ya dan san wani abu yana faɗa sai ai ta mamaki. A ce ba mu taba jin wannan magana ba ko a ce kai ƙarya ma yake. Ya zai a ce haka. Idan sai mutum ya karanta aya ko hadisi sai a ce ƙarya ne ba a yadda ba ko ba haka Allah yake nufi ba. Sai a wuni a kwana ai mako guda ana surutu a cikin social media a kai. Kuma aya ce ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gurba. Saboda gurbatul Islam Allah ta tsare. Sannan abu na biyar akwai kuma tadammu'ul umam diddal muslimi. Za a yi ganganko kafirai da munafukai da fasikai za su haɗa kai don a murƙushe musulunci. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tada'a alaikumul umam kama yatada'a al-juwa'u 'ala al-qas'ati. Za a yi muku taron dangi kamar yadda mayunwata suke taron dangi akan kwanan abinci. Idan ka lura haka abin yake faruwa inda ka samu wasu musulmai sun tsayu akan addinin musulunci za ga da musulmai ƴan uwansu da kiristoci da kafirai da masu mulki da yahudawa da suwane da suwane duk za a hada a ce a murƙushe su kar a sake a basu su kai labari saboda ana jin tsoron abin da zai faru sun kai labari. Wannan yana cikin alamun tashin alkiyama a wannan babi. In muka tsallaka gaba ta biyu ita ce gaba game da alamun tashin alkiyama da suka shafi ilimin addinin musulunci kuma za mu samu guda biyar a matsayin samfur. Daga cikinsu akwai tasaddurul juhal lit-ta'limi wal fatwa, a daura jahilai akan kujerar shugabanci na addini da malanta da fatawa ko kuma bil ahara su daura kansu a wayi gari kaga mutanen da basu kai aikonsu bai tsayin da zai kai karansu bai tsayin tsaiko ba amma suna shiga cikin manya-manyan al'amura na addini. Su ne ke karantarwa, su ke ba da fatawa, su ne limamai, su ke mai da martani. Wani bai iya ma jan karatu daidai ba, wani ma shekarun shi ba su kai ya shugabanci mutane ba, wani ba a san tarihin inda ya koyi addini ba. Ya kamata wanda zai koyar da wani abu ya zama ana da masaniya a kan tarihin a ina ya koya. Yanzu babu yadda zai wani ya buɗe asibiti a nan Kaduna a ce kawai kuma abinda muka sani game da shi shine tsohon ɗan ƙwallo ne, ba a taɓa sanin yayi makarantar likita ba. Wanda kai mishi ɗan shi ko matarsa ko ka kai kanka ka ce ya fide ka ba wanda zai wannan gangancin. Amma yanzu ka ga da samari da dattawa da ƴan mata da zawarawa kowa an taru a gaban wani ƙaton jahili kuma an sallama rayuwa gare shi. Kai tun abin ma yana iya maza har mata ma yanzu suna da tsaurin idan za ka suna malanta ba tare da ilimi ba. Ko ta rasa miji kawai ta zama malama. Ko ta kasa zaman aure sai ta zuka a ce sunanta kawai malama wancan ko ustaza wancan ko sheikha wancan. Ai ta gayyata ta gari gari ana cewa sayyada ce. Gari gari tana baza jahilci. To wannan alamar tashin alkiyama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba hatta ta yi ukhadha li ilmu an istighar. Har sai an koyi ilimi daga kananan mutane. Ƙanana a yawan ilimin, ƙanana a yawan fahimta, ƙanana a shekaru, ƙanana a hankali, ƙanana a komai. Na biyu akwai kasratul qurra wa qillatul fuqaha. Za a wayi gari alrammomi su yawa a gari amma wanda suka fahimci addini su yi ƙaranci ƙwarai da gaske. Idan za a salar tahajjud sai an dinga rabawa to kai raka'a biyu, kai raka'a biyu, kai raka'a biyu saboda kowa ya samu. Amma in ana neman malami ko gagge malamin fiqh sai a zagaye garin Kaduna ba a samu ne cancanta a kiyashi da suna fakiri ba. A zagaye Kano ko Sokoto sai dai haka a dinga cewa fi bani fulanin rajulun faqih. Wannan daga cikin munanan alamun tashin alkiyama. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa takunu fitanu, za a yi wasu fitintunu ya kuru fi halmalu bayan fitintunin mutane za su wayi gari da arziki mai yawa a hannunsu wa yuftahu fi hal qur'an daga nan kuma sai qur'ani ya sauki hatta ya qira'ahu almu'min sai ga mu'mini ya haddace shi wal munafiq munafiki wanda bai aiki da shi wanda wani ta kadari ne kula da taccen mutum sai ga shi ma da ramadi wasagir na bai ce da yaro karami yaro dan shekara 8 10 sai ko ga zama ma da tukuran kin kuna ganin kamar kariya ne ko da gaskiya sai ya shanye shi in ka ce ba haka ba ce sai a fito ya zauna ko sai ga ya karanta annabi ya ce wal kabir da tsoho wanda ya wuce shekarun kwakwalwar da take aiki shi ma kaji ana celebrating wannan shekara ta sun yayi hadda annabi ya ce wal rajul da namiji wal mar'at da mace yanzu za a bi dukin dukin mata ma sun fa maza yawan mata ta wallahi din da kaje islamiya sai ga mata ma sun fi kokari maza da mata yara da manya kowa hadda tun ana yin ta shekara 3 4 5 yanzu ana yi ma wata 6 wannan ma alama ta shari'a kiyama ne amma kuma zaka tarar mahaddacin nan wani ba zai iya fassara idza jaa nasrullahi wal fata ya bayyana ta ba shi dai ya dai shanye harfan da bakaken da tajwidin kawai wani ma ya rubuta wani ma zai karanta maka shi da baya da baya da baya to wannan alama ce ta alamu ta shari'a kiyama kullun kaji an yayi alarma guda 70 can an yayi 130 can an yayi guda 80 kullun cikin biki ake na yayi alarmomi amma ina malamai babu shi na gaba shine a talabud dunya bi amal al akhirah daga cikin alamun tashin alkiyama shine mutane su mai da ilimin addinin musulunci a matsayin abin neman duniya maimakon shi ilimi ana neman lahira ne da shi ta hanyar aiki da shi da karantar da shi da yada shi da kare shi abinda malaman da suke kin amma sai aka wayi gari mutane su neman ilimi ne in sun same shi manufar su kawai neman duniya wani ma tun yana cikin neman zai riga ya setting target cewa ga irin duniyar da yake so ya samu ya zama na cewa hadda alqur'ani da karatun fiqh da karatun hadisi duka ana yin su ne kamar da ake karanta medicine da engineering da economics da accounting da makamanta haka duk wanda ya shiga wannan karatun a kasu ko a ABU ko a BK da yaje yi neman duniya da shi da iyayen shi kowa abin da ake nufi kenan Allah ya sa ya gama lafiya ya samu aiki ya samu kudi sai da ilimin Qur'ani shi ma da hadisi fatan mutane kawai idan sun yi shi ya za su samu duniya masu hadda manufar su kawai su ci musabaka ko su samu babban aiki inda za a ba su babban masallaci suna samu kudi masu karatun addini manufar su kawai su ma su amfani da wannan damar su samu kudi ya zama nan mutane suna neman duniya da aikin lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ashratis sa'a daga cikin alamun tashin alkiyama su'ul jawar ya zama makwabta ba sa mutunta junansu wa an tujlaba dunya bitti mutum ya amfani da addini ya samu duniya wa ta'allumu da ghairillah mutum ya koyi ilimi ba dan Allah ba ta yi zamana kungiyoyin addini ba ana gane wata ce kungiyar da ke da capacity a addinance wata ke da kudi wanda ba ta da kudi to ba kungiyar kwarai ba ce duk masallacin da bai da masu kudi ba masallaci ne na zo a gani ba za ka kawai ya zama miskin masallaci kawai kudi su ne to wannan alama ce cikin alamun tashin alkiyama ya uwa ai ina jin duk waɗannan kowa ya gansu ko a wata riwaya wannan riwaya tana cikin sunan Abi Dawud a wata riwaya ta Imam Abu Nu'aymin Al-Asfani a cikin Hilyatul Awliya ta go da rafazin cewa min iktirabis sa'a idza ra'aita an-nasa ba'u dina bid-dunya daga cikin kusantowa tashin alkiyama kaga mutane suna sai da lahira ta an shi duniya wa tufqiha li ghairi dinillah mutum ya koyi ilimin addini ba abin da yake koya sai dan duniya wa tudibati dunya bi amali al-akhirah mutum ya dinga sallah ko azumi dan neman duniya ma'ana mutum ya je aikin haji duk a da zai duniya kawai yake nema mutum ya yi sallah in ya gama a da yake kawai duniya yake nema a zo sallar tahajjud mutane ba sa addu'a Allah lahira akwai wani abokin mu muna ce mishi sawaba na zo sai ya je zikatar dinna sawaba wani dan kasuwa ne mai shagin san duniya mun je umara muna dawafi da'a da duniya kawai ke nema Allah kudi da aka gama sai ne to sha ba kai sa ba baka da kai kullun ka zo wajen abin da kake kenan ba za ka liƙi Allah ya baka aljanna bai ce Allah zai bani duniya in ya ban duniya na sai zai nema aljanna na rage da Allah ne a gaba na kai wannan ba wai labari ba kuma yana ganin iya aƙida shi kenan Allah ya bashi duniya shi ya sai zai nema lahira shi ya sai nema lahira ni Allah ya bashi duniya Allah ya kyauta eh me yakan yi hada rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana baya hadawa abu na hudu a cikin wannan babin na alamun tashin alkiyama da tsisha ta ilimi akwai yawan mutuwan malamai kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha la yantazi'u al-ilman jiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal Allah baya tumbuke ilimi daga zukatan bayi sai dai wa inna ma yantazi'uhu bi mautil ulama Allah yana kwace ilimi ne da mutuwar malamai wannan al'amari ne da yake ya bayyana kwarai idan muka dauki shekaru da suka wuce kamar shekaru 25 30 a wannan zamanin namu zamu ga cewa galibin malamai da ake ji da su duk sun kaura a matakin duniya ina irin su Allama Ibn Baz su Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen su Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani su Ahmad Shakir da irin su ainihin wato wancan malami Abdulrahman Al-Muallim da su jasunan da yawa har zuwa nan Najeriya idan muka gangaro ina su Malam Abubakar Humi a nan birnin Kaduna da mutane irin su Malam Lawal Abubakar irin su Malam Sunusi Gumbi waɗannan suna cikin malaman garin na Kaduna ko har zuwa nan kurkusa kwana-kwanan nan ba da tumawa ba Malam Hajiba ya kaura ya rasu Allah ya gafarta musu gaba daya Habiba ya kaura kwanan nan ya rasu ina ji shi na kurkusa din nan musamman girar gungu sun rasu Malam Rabiu Daura har ka tafi zuwa shekaru 15-17 sa Sheikh Jafar Mahmud Adam su Malam Albani na mu margayi Allah ya gafarta musu irin su Malam Ahmad Babba na Kano kai zaka ta lissafa su zaka ga duk ba sana eh Malam da kai Idris shekara 1 kenan yanzu dindi ba rawar haka bayan sallah azumi to duk wanda kuma ya fada a cikin su zaka ba a mai gurbin shi sai ta kama ka ne to wannan shine musibar mutuwar malamai kuma duk wanda ya mutu zaka ya mutu da ilimin sa ne sai dai ya ba wani dan abu kadan da ba a rasa ba wanda ake dan laliba a kamuna a kamuta to wannan mata-matan na malamai daga ana ta zare malamai ana barin jahilai kuma kun da sai abin malamin nan jahilai 100 su mutu a Kaduna nan ya fi sauki akan malami ɗaya mutu ba ya fi sauki ba to amma sai malami ana tsananin buƙatuwa zuwa ga ilimin sa ana tsananin buƙatuwa zuwa ga tarbiyyar sa da fatawarsa da shawarwarin sa kai ganin shi ma a cikin mutane wani wata kariya ce ga al'umma amma kawai sai a waye gari fuska ka ji mutu shi kenan kuma kamar wasa kamar gaske alaliba alaliba waye zai mai gurbin sa sai a rafa sai dai wani dan dagaji ko wani maneji ko wani rabin malami haka za a yi ta maneji ce to wannan alama ce cikin alaman tashin alkiyama wanda kuma ga ta nan ta riga ta darka ce a ta su waɗancan manyan malaman na duniya idan ka je ka bi tarihi zaka ga inda sun karantar sun yi rubuce-rubuce amma dai zaka tar cewa kamar yadda Bahaushe yake cewa magaji magaji wato gyara ba zai kama kashi ba a cikin su duk wanda ya fadi yanzu a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin ya bar jigajigan ɗalibai su mashhur Ali Salman su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Athari su Abu Ishaq Al-Huwaini duk sun rasu waɗannan wasu su a kwana-kwanan nan da ire-iren su kowa zaka ga in rubutu ne in girman alƙalami ne sun kai karansu ya kai teku amma sai ga albarkar bata kai ta waccan ba a sallamawa da al'umma suka yi ma waccan su ba su samu ba sai ka ga wato irin dattakun su ba su da shi Malam Bakar Gumi ai ba ku kowa zurfin karatu ne ko yawan takaddu ko iya al'iraji ba bai fi kowa ba amma ba Allah zai ba wani karɓuwar da ya ba shi ba Allah zai ba wani ɗaukaka da daraja da alfarmar da ya ba shi ba Allah zai sa ma wani malami irin kwarjinin da Allah ya ba shi a gaban masu mulki ba to wannan yana cikin musiba da kullum muke cikinta saboda haka mutuwar malami da ba babban musiba ce a cikin musibu da suke fuskanta al'umma. Da shi ta ya kamata mutane su ta istirja'i suna komawa ga Allah a lokacin da aka samu irin wannan mutuwa. Na biyar a wannan babi shine a babin ilimi muke magana ko shine yawan jayayya a addini, jayayya da su zama ruwan dare. Kullum ka ji mutane suna cigiyar da wara su jayayya, suna cigiya gari-gari, suna kiran muƙabala, ana yin ta ma an buɗe wato virtual saboda tsabar san jidali. In ba shegen san jidali ba, ina abin rigima akan tahajjud da ashan, ina abin rigima akan ƙabdu da tazubu, ina abin rigima da za a yi ta jayayya akan sallar juma'a in ta faɗo ranar idi ko azumi na nafila ranar asabar. Duk wani abubuwan fa akwai sa cikin tafi ko ba taɓa yin muƙabala akan su. Amma za ka zo ne yanzu ya ce wallahi sai an yi muƙabala, sai ya tashi daga nan Kaduna ya tafi a Kwanza akan wannan rigima, ko ya tashi daga nan Kaduna ya tafi Legas ya je yin wannan rigima. Ya ce kuma in ba za a yi ba a zai mubahala, wato a zai alaƙi ya alaƙi ne musu akan addini da malamai da jahilai da wanda ya kamata su yi da wanda bai kamata ba, kowa ya mai da addini abin jayayya. Wannan cikin alamu ne na bayyanar wato a kusanta alƙiyama. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ƙarshen al'amari za a jarabci mutane da yawan surutu da yawan jayayya da yawan rubuce-rubuce, sai a jarabce su kuma da ƙarancin aiki. To shine wannan yawan surutu, yawan jayayya, yawan rubuce-rubuce da ƙarancin aiki. Ga waɗannan biyar kenan su ma wa ala zalika faqir. Muka tsallaka a cikin tattalin arziki, a cikin al-iqtisad, cikin economic life, rayuwar mu ta tattalin arziki. Nan ma akwai alamu da yawa da suka bayyana tashin alkiyama, su ma za mu kawo biyar insha Allah matsayin samfur. Daga cikinsu akwai musharakatul mar'ati ar-rajula fi tijara. An wayi gari mata sun zama 'yan kasuwa kamar maza. Yanzu duk matan ƙasar nan yanzu 'yan kasuwa ne, duk matanmu ko muke ba su majayi. Wani ma matan shi ma ta fi shi ƙarfin tattalin arziki, kuma ana ganin wannan alheri ne, ci gaba ne. Alhamdulillahi ai matata ma tana zuwa Dubai tana da babban shago a kasuwar nan ta ce Cheniya ko ta Abakar Gumi ko ta ina ne ma. Wannan alama ta shi alkiyama ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna baina yadayi sa'ati, idan alkiyama ta kusa akwai taslimal khasati, za a wayi gari mutum zai yi sallama ce ga wanda ya sani. Kuma an maka sallama ba sai ka gane shi, sannan sai ka amsa, ba ka ba sai ka tafi abinka. Wannan ma wata alama ce, ba za mu yi magana a kanta ba, ta zo ne a matsayin kawai bonus. Nabi ya ce wa kushuwar tijara, kasuwanci zai bazu a cikin duniya. Nabi ya ce hatta tusharikal mar'atu zawjaha fi tijara, har ka ga mutum da matarsa sun zama 'yan kasuwa a tare, shi ne shugaban kamfani, ta kuma ita ce sakatariya ko financial officer, ko ita ce CEO, shi kuma shi ne babban marketer. Mutum ya buɗe matar shi shago, ya sa mata kaya, yana aiko mata da supply, ko ya dinga tura ta tana yi a cikin gida, shi yana yi a waje tare suke yi, sun zama joint venture. Ko ya buɗe kemis, ya ce matar shi ta zauna ta ci gaba da kula da kemis, shi kuma ya tafi wata harka. Shi ne a tafi sharikar mar'atu zo da hasu tijara. Annabi ya ce wa qat'il arham, da yanke zumunta. Mutum ba ruwan shi da danginsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shahadatu zur, da shaidar zir, wa tutmanu shahadatul haqq, da kuma ƙoye shaida ta gaskiya. Mutum ya san ga yadda abu ya faru, a ce ba da shaida ce ni ba ruwana, ba zan shiga rigima ba, ba na san zagon 'yan sanda, kuma shi ne yawan wani abun ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dhuhurul qalam, da bayyanan yawan rubuce-rubuce. Yanzu ka duba irin yadda kusan komai rubutu ne, kullum wuni muke muna rubuce-rubuce, magana ma rubutu ce, ba shi ne chatting ba. Na uku a wannan babi, na biyu kai afuwar ko? Na biyu a wannan babin shi ne arriba, bayyanar riba. Bayan bayyanar kasuwa, kowa ya zama ɗan kasuwa, maza da mata, mata kullum su fito kasuwa, har ana wa'azi ma ana cewa kar su zauna a gida, an daina aiki da wakar na fifi tukunna yanzu gaba ɗaya. To ana nan sai kuma riba ta bayyana a cikin dukkanin kasuwancin. Babu yadda yanzu ko kai ne limamin garin kana cin riba baka sani ba, komai nazahata, inda za ka huda da bankuna, za ka huda da kamfanoni, financial institutions, kai da ko baka yi ba sai ka tiru ba da sanin ka ko ba da sanin ka ba sai ka tiru ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa in bayna idai sa'a a ƙarshen rayuwa yazharu riba riba za ta yi za ta samu bayyana wal zina haka nan zina wal khamr da shan giya yanda za ku kusan riba ta riga ta gama darka ki sai dai a ci ci ba da fatawa akan cewa to kai iya abin da ya zama dole kawai sauran kuma ka tuba da ana ba da fatawa ma a ce ba ki aikin banki yanzu ne ba da wannan fatawa yanzu limana ne tafi neman slot na aikin banki madansa ko kanin matar shi Allah ya kyauta na gaba shine al-khaltu bayna al-halal wal-haram fi tijara shakuda kasuwa ta halal da ta haram kin yana kasuwancin shi kasuwanci ne wanda ya halatta amma bai damu ba zai ta kuɗa shi da haram mutum yana ayyukansa na halal bai damu zai ta kuɗa da haram in aiki aka ɗauke shi kullum yana tsumbure in kuɗi ne ake biyan shi na ayyukansa ko kasuwancin shi ko kwadagon shi sai ya cinci abokan aiki idan ma'aikaci ne babba sai yayi babakiyar ya haɗa halal da haram shi ne yake halal yake haram ko a kasuwa a office a ma'aikata a gareji masu yin mesin duk wanda kai hudu da shi so yake kawai cuce ka yake halal yake haram haka kuma yake rayuwa hadisi ne sahihi a cikin Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'ti alan nasi zamanu za a yi wani zamani ma yubalil mar'u mimma akhadha min al-mal mutum bai damu ba ina ya samu kudin shi amin halalin am min haram bai damu ba ba ruwan shi da tantance me ya halal ma'aikaci ba zai je aiki kullum ba ko kuma ba zai tsaya har sai an tashi ba kaga ya ta kula da zaharar dan kasuwa bai damu ba ya siyar da rantsuwa ya siyar da ƙarya ya siyar da cuta bai damu ba ya siyar da abin da baya wurin sa bai damu ba dan kwadago in ka bashi aiki sai kai inda ka san kana aiki da Yahudawa illa ba dunta da kai ba in kana hulɗa da kanukawa da masu gini da masu aiki a site da masu da tailori da duk wanda zaka aiki da shi sai su ce ka in idan gona kake da ita in ka je kafin ka ankara sun sata rabin takin ranan girbi sun kwashe rabin amfanin kullun haka kaga ta kuɗa halal da haram wannan tana cikin alamun tashar kiyama na gaba shine almalu yakthuru wa yasidu ala aidi al-kufati wal a'rab dukiya za ta yi yawa yawa na ban mamaki a hannun mutanen ƙauye Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari a ga talakawa marasa takalmi ƙauyawa suna gasar gina dogayen gidaje yadda Nabi ya wasafa mutum ne asalin shi mutumin ƙauye har yanzu ba a cikin sunan shi akwai sunan ƙauyen wane wane sai ka zan faɗi sunan ƙauyen kana faɗa wani ya jawo shi sunan ƙauyen su ba ka yi tun manyan suke bayar da kowa da sunan ƙauyensa a jikin sunan shi amma kuma yanzu su ne suka cika birane irin Abuja da Lagos da Kaduna da Kano da Dubai da ko'ina suna gasa gina dogayen gidan kuma wani ka biyan kuɗin shi kuɗin wani ya fi yawan kuɗin da ake budget din Najeriya ka ji mutum ya ce yana da gida 50 yana da mota guda 30 yana da kamfanoni guda 20 yana da tsabar kuɗi biliyan kaza bai san yawan su bai san me zai da su ba kuɗi sun fi ƙarfin buƙatar mutane wannan na hudu kenan ko na biyar sannan kuma a ɗayan ɓangaren kuma za a samu yunwa da talauci kuma mutum ɗaya yana da kuɗi zai ciyar da duk anguwan nan ne su nuna anguwan da muke ciki ko da ke kasuwa ce ba anguwa ba ce ko central market ko zai iya ciyar da mutanen central market ya shekara ya ci da su bai talauci ba wataƙila kuma akwai mutum dubu da su ko za su kwana ba su ci komai ba a gaba balance ko to mu tsallaka idan muka zo cikin asahal ijtimaiya rayuwar yau da kullum nan ma akwai alamun tashin alkiyama da suka bayyana masu yawa daga ciki mu ambaci wani hadisi a dazu shine hadisin da ya magana akan bayyana zina da shan giya nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙarshen rayuwa mutane za su zo ya sayiluna lahira wal ma'azifa za a halasta zina da kiɗa wal khamra da giya annabi ya ce sammuna ha bi kai ismiha za a dinga kiransu da sunan da ba nasu ba inda ga karo tana alfahari da karuwanci mazinacin alfadi cewa shi ai baya zina da mata aure yana ma wani gori cewa to ni da ba ruwa da mata aure kaga mutun ya an haifi dan zina an yi nau biki bikin suna ana nuna shi a duniya akwai mutanen da an san su mazinata ne akwai wurin da an san nan wurin zina ne amma yana da lasisi kaman kowanne kamfani da aka ana zuwa ai ba a jin kunya Allah ba a jin kunya idan mutane haka giya an sa mata suna wani mai dadi an yi sata a mazubi an mata packaging mai ban sha'awa kaman wani abin kirki haka kida da jin kida mutane ba su yi kuma jin kida matsayin wani abu bane za ga arama da yake magana irin nada zuwa yake magana ya shanya fari kuma za ga kullun yana yau da ayati yana jin kida ba Qur'ani yake ji ba haka nan akwai kuma a tashabbu bil kuffar yawan kama da kafirai nabi sallallahu alaihi wasallam yace al'umma ta za su dinga bibiyan kafirai suna kama da su hatta inda kafirai sun shiga cikin ramin dabo kuma za su bi su shiga al-imam ibn taymiya da littafi musamman akan wannan shine iktida'us siratal mustaqim mukhalafat ashab al-zahir in ka kanta dafa zaka sha mamaki zaka ji kama da kafirai a tunanin su a suturar su a bukukuwan su a dabi'ar su a yaran su a halayyar su da yadda suke kallon duniya ba aka wayi gari ma har ana kama da su ma a wajen butulcewa Allah yanda ƴaƴa da dama suna tafiya ƙarshen turawa karatu sai su dawo sun zama atheist sun zama mulhidai masu ƙaryata Allah wanda ba su yarda da addini ba ƴaƴan musulmai ne kuma gaba da baya kaga idan an zo bukukuwa jiba yadda matanmu da ƴaƴanmu suke irin shigar kafirai duk wani event da za a yi irin na kafirai yanzu wanda ya fi kowa wayewa shi ne wanda ya iya ɗabi'ar kafirai cin abinci da hagu magana da turanci wanda zai ƙyamar kafirai yana zuwa inda suke yana hulɗa da su wannan ma cikin alamun tashin alƙiyama ne na uku akwai kuma za a waye gari rayuwa ba ta da daɗi ga kowa sai mutumin banza nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min iktiradi sa'ati an yakuna as'ada an-nasi bid-dunya allaka ubulun laka idan duniya ta kusa tashi babu mai jin daɗi da sai mutumin banza saboda mutanen kirki za su ta ganin abin bakin ciki abin kyama abin takaici kullun suna cikin damuwa shi kuma mutumin banza wannan shine daidai a gun shi haka shi yana ganin morewa ce kawai inda duk wani mutumin kirki kullun sai ya ga abin da ran shi zai baci sai ya ga wani lalacewa wani abin takaici wani rashin tarbiya masu hulɗa da social media kullun ka shiga sai ya ga abin da zai baka haushi ko idan kana zama a cikin anguwa kullun sai ya ga yara suna wani aikin banza sai ka ga ana wani fasadi in kana cikin ƴan siyasa kullun sai ka ga abin haushi in kana cikin ɗaliban ilimi kullun haka wake jin daɗin duniya shine wanda bai damu da lahira ba na gaba a cikin wannan babi shine bayanan hasada da kuma rowa mutane za su zama baƙaƙen marowata da baƙaƙen mahasada na ga wannan zai buƙatar sharhi ko muna bar shi kowa sharhi da kanshi na biyar a wannan babi shine daga cikin alamun tashin alƙiyama a cikin mu'amalar yau da kullum mutane za su waye gari suna fifita matansu akan iyayensu nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa yuti'u ar-rajulu imra'atahu wa ya'ti umma wa yaqta'u rahima kaga mutun yana biyayya ga matarsa yana saba ma uwarsa ya yanke zumunta yanzu galibi haka mutane su uwar shi da ya iya siya mata gida irin na matarsa ba ba zai iya siya mata atamfa irin ta matarsa ba ba zai sa mata sola ta gaske irin da matar shi take gani ba ko ya siya mata mota irin ta matar shi idan matar ta faɗi magana uwa ta faɗi magana sai babai kiya guri gaskiya wallahi wanta ta ce ba haka zai ya wannan ma wanda ya bata hakuri kenan dama su kuma ƴan uwa an riga an yi tabline din su kaga galibin ƴan uwa suna rigima da matan breadwinner saboda an riga ta sa an jefar da su a gefe har ma wani karin magana yake a ce wai ba a iya ma dangin miji ba a iya musu na biyar shine fitintunu da alamun tashin alƙiyama da suka shafi watan shugabanci da siyasa daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya abuta cewa za a samu yawaitan shugabanni azzalimai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kusa da alkiyama za a yi shugabanni a cikin al'ummata yace waɗanda ba sa shiryatuwa da shiryata ba sa hukunci da addini na yace kerkeci ne su a cikin rigan mutane ba su da aikin ba da zalunci zai kulle maqayisi wannan ma zai bukata wani shari irin zalunci da babakin da shugabannin suke yi alama ce akan cewa kiyama ta kusa sannan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku ga san kai da ababan da za ku ga ba kwasan su inna kun satarona min ba'di asaratan wa ashiya'a takrahunaha wato san kai bayan sun yi wa babake duwar abu na bukatun al'umma kuma idan za san kai a ci idan aiki ne za a bayar sai iyansu da ƴaƴansu da sarkansu idan kwangila ne kamfanoninsu idan wani supply ne matansu da kallonsu idan an zo duk abin da za ku mora ba za su bari ku mora ba sai dai su mora san kai din kenan idan ma za su tashi su bar mulkin sai su saka na wanda za su ke yaransu ko masu tare musu ko ƴaƴansu sannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma za a yi shugabanni waɗanda suke wato ba su cancanci mulki ba duk abin da ake nema na a siffofin shugabanni na kirki ba su da shi ba su da gaskiya ba su da amana ba su da jarinta ba su da riko da addini ba su da ilimi duk wani abu da ake bukata wanda ya kamata a ce shugaba yana da shi to ba su da shi amma kuma tunin shugabanni sannan da kuma bayyanan kwaɗayin shugabanci inna kun satahari suna ala al'imara za a wayi gari mutane suna tsananin kwaɗayin shugabanci komai ƙanƙantarsa ko irin na aluta ɗin na makaranta ka duba yadda yake rigima akai ka duba yake rigima akan limanci masallaci yana da financial stability ka duba yake rigima akan sarkin tasha ma sai ya rigima ɗan union sai ya rigima akan waye shugaban union ko shugaban yana taɓa ko kuma ta unguwa to balantana kuma wannan shugabancin na gaske da yake na su gwamna da chairman da dan majalisa shi kuma jibin rigima da yake jibin kuɗaɗen da ake kashewa kafin a samu shugabanci saboda tsabar kwaɗayin mulki da mutane suke a da can ana neman mutane za a ba su mulki suna guduwa suna kuya sai Ibn Jubair kuya suke al-Imam Abu Hanifa an yi ya bashi sarauta yake aka haka kullu shi har ya muta gidan yari afwan har ya samu na ƙasa kafin ya fito daga gidan yari so da mutanen da su suna gudun shugabanci ne an san ji za a ba su za su yi gudun tafiya ta kilomita 500-400 su je su kuya a wani ƙauye mu kuma yanzu mu muke zuwa mu kai application mu kai takarda mu ba da cin hanci mu ba da mu kama kafa mu tabi muna nema dan Allah a taimaka mana a taimaka mana haka su ma masu neman mulki haka suke zuwa suna ta suna bin mu suna lallashi mu a taimaka za su gyara za su gyara za su gyara su ba da shinkafa su ba da atamfa su ba da kuɗi su sa ƴan tauri su fasa akwati din dai a samu mulki sannan na biyar shine zubar jini da kashe-kashe yana cikin alamun tashin alƙiyama za a yi ta zubar da jini za a yi ta kashe-kashe nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna al-haraj aka ce mal haraj sai sa hannun shi nuna ga ma an yanka ai ta kashe mutane a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta ya kurtula rajulu abahu wa akhahu wa ummuhu wa zawjuhu har mutum ya kashe babansa mutum ya kashe ɗansa mutum ya kashe ɗan uwansa mutum ya kashe abokinsa mutum ya kashe matarsa kamar yadda duk mun ga irin waɗannan sun faru da kuma irin wannan mat abin nan kirin din a shiga ƙauye ai ta kashe mutane a Jos a Kaduna a Zamfara a Sokoto a Jigawa a Kano a Bauchi a Lagos a ko ina duk mun ga waɗannan fitintunan a nan garin Kaduna din nan an yi wannan fitina ba ɗaya ba biyu ba ai ta kashe mutane ba ji ba gani wanda ba su je ba su gani ba wani ya cikin alamun tashin alkiyama da fitintunu waɗanda za su dinga gigita mutane suna sa mutane su fita a hayyacin tashin farashin ababen masarufi tsoro da yaƙi da yunwa da talauci da ƙarancin ruwan sama duk wannan suna cikin fitintunu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za su faru waɗanda shugabanni za su rasa yadda za su yi da su. In yau shekara na da yin corona, ba shekara wajen biyar kenan ba, sannan da corona wasu gani suke kamar kiyama ce ta tsaya. Aka ce kar kowa ya fito, kada wanda ya gaisa da kowa, kada wanda ya taɓa jikin kowa. Wajen anan ka zuwa wajen sati goma aka yi ana zaune a gida ko? Ka yi tsammanin za a tsallaka? Ba ka sha tsallaka wajen shekara biyar yanzu an manta mai shi aka yi. Sajin 2021 ne ko 2022 ne ko 2019 ne? Sai an lisa sai an nemi tarihi ko? In ga 2021 ne ba da ni shekara biyar kenan. Har ce aka yi wani sabbin nasara maka ma Wuhan. Saboda bala'in da ke cikin Kaduna a lokacin. In ka duba sanda aka yi yaƙi-yaƙin da aka yi tsakanin musulmai da kafirai a garin nan a shekarun baya can sai da aka yi mako nawa ba a fita. Yanzu haka ana zaman ɗarɗar a garin Jos ko? Kuma saboda irin wannan kashe-kashen. To duk wannan suna cikin alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Dama waɗannan duka samfur ne kawai. Mun ɗauki biyar-biyar a cikin gaba biyar-biyar. Don su zama mana samfur. Duk wanda yake karatu ko yake sauraron malamai ko yake da ƙarfin bincike ya san akwai su da yawa da kuma ambata. Kuma ya san cewa duk waɗannan waɗanda muke rayuwa a cikin su ne a yau. Saboda haka aiki yana gaban mu sosai cewa lallai da gaske ne alƙiyamar nan fa tana nan gab da mu. Kamar yadda Allah yake cewa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها يلا يجي قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلم الله يجي في سوره الاعراف هي wannan ko Allah yace suna tambaye ka game da tashin alkiyama yaushe ne matabbatatta ayyana murtaha yaushe za a yi Allah ya ce ka ce musu ilmuha inda rabbi sanin lokacinta yana wajen ubangijina la yujalliha liwaqtiha illa hu ba ne bayyana lokacinta sai shi Allah ya sake cewa qul a yas'alunaka ko ka annaka hafiyan anha suna ta tambayarka da sako su tawata ta yi nauyi a sama da ƙasa wato mala'iku da mutane kowa abin ya dame shi Allah ya ce suna tambayar ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka a matsayin kamar kai ne wanda ka nace akan abu Allah ya ce ilmuha inda rabbi ilminta yana wajen ubangijina la yujalliha liwaqtiha illa hu ilmuha inda rabbi ne ne kashin walakin akthar an-nasi la ya'lamu amma mafi mutane ba su da masaniya game da al'amarinta. Mu a matsayinmu na musulmi, a matsayinmu na muminai, a matsayinmu na masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, annabi ya sanashe mu alamomin ta dana. Kuma gashi nan muna ganin da yawa sun bayyana. Galibin wanda ba su bayyana ba su ne waɗancan manya-manyan da ake jira. Waɗanda da zaran sun zo, Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, kiyama tana nan a bayansu. To koma dai su bayyana. Ko dai ba su bayyana ba ƙananan nan sun bayyana kuma ko ƙananan nan ba su bayyana ba Larabawa suna cewa man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu kiyama shi ta tsaya domin daga nan ya shiga lissafin mutanen barzahu daga nan zai fara ganin yaqini na abin da zai faru da shi da ire-irensa tun daga kabari har zuwa sana alkiyama Allah ka sa mu cika da imani saboda haka waɗannan alamomi da ake magana ƴan uwa masu albarka suna matsayin izina ne da tintintini a gare mu kuma kullum muna karanta su a cikin Qur'ani da hadisai muna jin su a bakin malamai muna ganin su a aikace duk wanda aka ambata da nan na san babu wani abu da wani anan bai taba gani ba duk kuma mun gan su wataƙila ma mu ma victims ne na abubuwa ko kuma muna cikin matsalar mu muna aikatawa saboda haka abin da ya rage mana mu tuba ga Allah mu dawo cikin hayyacin mu mu kama ambaton Allah da neman tsira mu yi ta'addu'a muna nema gafara Allah sannan mu kama aiki nagari tukuru saboda in mun zo mutuwa mu cika da imani ko mu tashi cikin tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai cika Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah ya jikan magabatan mu cikin iyayen mu da malaman mu da sauran musulmi. Allah ya kawo mana alkhairi, Allah ya karba mu da fitintunu, ka sanya albarka a cikin rayuwar mu, ka kawo mana shugabanni na gari, ka alkinta mana rayuwar mu ya Allah. Kana cika ku da dogon surutu wanda karshen shi zai mantar da mu farkon sa. Ina godiya ga ƴan uwa da sauran masu fada aji da wanda suka hada wannan zama. Ina kuma addu'a Allah ya sayar da muka haɗu dinnan. Allah ya hada mu cikin rahamarsa da ni'imarsa da cikin manzansa. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.